Manunia. Hatta shugaban ƙasa idan ya gama shekara hudun shi abinda yake samu baya kai miliyan 12. Shugaban ƙasar Najeriya.
Shugaban hukumar kula da ƙayyade albashin masu mukamman siyasa kenan ke musanta zargin zare zallan dukiyar da ake wa shugabannin siyasa. Game da hukuncin kotun tsaron ƙarar gwamna a jihar Kano ta yanke hukunci a jihar Alhamis kuwa bangarori biyu ne ke kirarin cewa kowannen su yayi wa takwaran shi ƙasa-ƙasa.
Ai ta riga ta kori ƙarar daga farko. Sau da aka shiga wancan ne mafi rinjaye mutum biyu suka ce a je a sake zaɓe a wayannan akwati.
Hukuncin kotu shine na majority, hukunci yanda muke yanzu shine aje a sake zabe a jihar.
Sai dai kuma tun wani lauya mai zaman kanshi yace ai akwai sauran magana a ƙasa.
Saboda wannan rudani abinda zai faru shine dukkan su biyun za su yi appeal. Appeal din shine ake kiran shi cross appeal. Kotun daukaka ƙara ita ce za ta iya zuwa ta kawo daidaito ta daidaita su.
Ashe dai idan an daukaka ƙara bayan karkare ƙarar rakin a gaban kotunan tsaron ƙarraki a jihohi a kashe dai idan an tafi gaban kotun ɗauki ƙara ba a zuwa da sabbin hujjoji, in ji farfesa.
Ba wanda zai kawo wani abu sabo a gaban kotu. Za a duba rekod abin da ya wakana a kotun shari'ar zaɓe ta Kano, ita a kansa za a duba a nan za a tsaya.
Waɗannan ba so mun taimaka tattaɓa cikin tarin muryar da za ku ja cikin wannan shiri na Manuniya. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin Manuniyan da ke zuwa muku cikin tsantsar harshen Hausa. Shiri na 137 cikin jerin shirin Manuniyan da ke son ganin duniya na tafiya da matasa. Mai yiwuwa kuma kokarin kwakulo matasan dan tafiya tare da kuma dukkanin bangarori a Najeriya ne yasa majalisar kasar da ta dawo hutu ta ce ayyukan da ke gabanta fa sun wuce wasa. Sanata Abdulrahman Suleiman Kaus Melan jihar Kanawa ya ce babu yadda za a yi suna ji suna gani su bari a yi wa Najeriya illa a matsayin su na ƴan majalisa.
Matsaloli ne guda uku kwarara da suke damun ƙasar nan. Akwai dai harkar tsaro wacce ta hada ko ina da ina a ƙasar, ko ina da kukan da ake yi, ya za a iya yi a ga an fita daga cikin wannan matsalolin. Na biyu akwai maganar tattalin arziki wanda tana da alaka da tsaro din. A dole ne majalisu ko majalisa ta yi kokarin ganin yadda za ta haɗu da bangaren zantarwa don a gyara tattalin arzikin nan a sama wa ƴan ƙasa sauki. Sai abu na uku da ba kowa ne yake hango shi ba shine ya za a iya yin tsarin da kowa zai yadda cewa ƙasar nan tasace, ya za a dakatar da tsarin da wasu ƴan bora ne wasu ƴan mowa. Matukar ƙasar ta tafi a haka, to ina ganin akwai gagarumar matsala da gibi. A dole ne mu sa ido akan yanda za ake raban tattalin arzikin ƙasa in an kawo kasafin kuɗi. Kowanne yanki mai ribarsa, yanda ake raraban matsayi a ƙasar, can ya samu, can ya samu, ko can bai samu ba. Dole majalisun ƙasar nan su sa ido tabbatar da cewa ana yi ko ina adalci. Haka dole a wajen nadawan nan sai ka kula da abin da yafi kowanne muhimmanci a wajen mutane addinin su. Duk irin wayannan abubuwa ne da ya kamata ita majalisar ta sa ido domin yana ɗaya daga cikin ayyukanta na wakilci representation kenan.
Game da tarin tilin duke da ake zargin zazzagawa masu mukamman siyasa a Najeriya kuwa shugaban hukumar ƙayyar albashin masu riƙin mukamman siyasa a Najeriya Malam Muhammad Bello Shehu ne ya ce ai a zahirin magana ma albashin da ake baiwa masu riƙin mukamman siyasan fa ya kasa.
Kowane minista albashinsa bai fi miliyan 1 ba, bai ma kai ba a wata. So idan kika tara su 48 a wata kin ga bai kai miliyan 50 ba. Ki yi times din miliyan 50 sau 12 miliyan 600 a shekara. Idan kuma kika hada shi sau 4 ya baki biliyan 2 da miliyan 400 a shekara 4 kenan. Kuma karki ce wai a'a da wani allowance da komi da komi, wannan kudin shine da allowance nasu. Shi kanshi albashin idan kika duba shi duka bai fi 200,000 ne ko 300,000 da ƴan kai ba. Abinda yake sa yake kai miliyan 1 allowance ne na gida, na PA, na mai gadi, na koko da waye, duk shi ne aka hada. Ai kin tuna da idan aka ce mutum ya zama minista baya ga albashi za a bashi gida, za a bashi koko, za a bashi driver, za a bashi motoci, za a bashi mai gadi a tsarin da kenan. A 2007 zuwa 2008 aka ce an daina wannan. Sannan idan zaka bar aikin ka gama ka shekara hudu, akwai abinda ake ce ma severance package, shi ma duka bai fi miliyan 6 ba za a sallame ka. Hatta shugaban kasa idan ya gama shekara hudun shi, abinda yake samu baya kai miliyan 12. Shugaban kasar Najeriya
duk da kwace sama da sa'o'i 5 kafin yanke hukuncin kotu tsaron karar zaben gwamnatin jihar Kaduna, dukkanin lauyoyin bangaren sun daddage cewa su suka yi nasara saboda kade bangaren aka rusa.
Ai ta riga ta kori karar daga farko, ta yadda da mu cewa tun satin farko da aka fara zama da muka ce ta kori karar ba ta da hurumin sauraron karar, ta yadda da wannan ta kori karar. Saboda aka shiga wancan ne mafi yawansu mafi rinjaye mutum biyu suka ce aje a sake zabe a wayannan akwatuna. Za a sake zabe ba har sai in ita jam'iyyar PDP ta dauka kara, in kotun dauka kara ta ce a sake, sannan za a sake.
Ka san a tribunal din alkalai ne guda uku, alkalai biyu sune majority kenan suka ce aje a sake zabe a kananan kuma guda hudu a ward guda 14 din ake ganin an yi soke-soke zabe ba bisa ka'ida ba. Shi kuma alkali daya yace ya tabbatar da abin da aka kama gwamna. Saboda haka hukuncin kotu shine na majority, hukunci yanda muke yanzu shine aje a sake zabe a jihar.
Sai kuma tuni gan wannan ta burzar bararkar juna game da wannan hukuncin kotun tsaron karakin zaben jihar Kaduna ya sa lauya mai zaman kanshi barista Elsbar Abubakar ga yau duniya cewa ai akwai sauran tafiya mai nisa.
To abin da ya faru shine alkalai uku ne suka yi zama, a shugaban su yace an kori karan jam'iyyar PDP da Isa Ashiru, su kuma biyun suka ce ayi rerun. To wannan rerun din shine za a bi saboda wadancan biyun sune mafi rinjaye a cikin wannan abin da ya faru a gaban tribunal.
Koda shi na gefe guda din kuma shine shugaba?
Eh, koda shine shugaba. Majority ake bi.
Kamar lauyan APC yana magana cewa kafin aje gurin da za a ce a sake zabe a wannan mazabin har a samu wannan bambanci, kotun ta riga ta amince da wani roko nasu na farko cewa ayi watsi da shari'a.
To inda aka ce an yi watsi da shari'a tun farko, da wannan matsayin ne tribunal din za ta dauka. To tunda bata tsaya ga wannan ba har ta kai ga hukuncin karshe, to wannan run din shi za a bi. To amma saboda wannan rudani, abinda zai faru shine dukan su biyun za su yi appeal din shine ake kiran shi cross appeal. Alhaji Ubasani da jam'iyyar APC za su ce ba su yarda da wannan hukunci na cewar a sake zabe ba. Shi kuma Isa Ashiru zai ce ne ya je kotu ne a tabbatar mashi da a matsayin shine gwamnatin jihar Kaduna, don haka shi ma bai yarda da wannan hukunci da aka bayar ba na rerun. To waɗannan abubuwan dole su za su je gaban kotun ɗaukaka ƙara, ita ce za ta iya zuwa ta kawo daidaito ta daidaita su.
Game da batutuwan da ake dubawa idan an ɗaukaka ƙara, kuwa masana harkokin shari'a kuma malamin jami'a Farfesa Nasiru Adamu Aliyu ne yace ai idan an tafi irin wannan kotuna, abubuwan da aka faru a ƙasa ne akan ƙarasa.
Na ɗaya, za ta ɗauko wannan shaidu din ta duba bisa taƙaddama da bayani da su waɗanda suka yi appeal suka yi. Misali su ce ai kotu ta yi kuskure domin nauyin ba da shaida ko evidential burden da yake kan wanda suka kai ƙara ba su sauke wannan nauyin a kansu ba. Kotu ta yi kuskure da ta yadda ma har su sauke nauyin saboda kaza da kaza da kaza. To kotu ta fi za duba irin wannan, sai ta ce to shikenan menene abinda doka ta sanar da akan duk mutumin da yake da da'awa ta irin wannan abu? Sai ce eh, kotu ta yi kuskure a duba kamata ta yi, ko kuma abinda kotu ai daidai ne saboda ai sun kawo ballot paper guda 165 da kaza da kaza, kuma dukkansu mun gani a jikinsu ba su tamba su gaita ba komai. In haka ne kuma to daga kawai an karbi kuri'a, da kuri'a ta zo yanda take a tsoranta ba kaza ba kaza ba kaza, shikenan an karbe ta mazan shida, koko a ku wasu sharuɗa kuma da za a duba.
Yau dama anan nake so in tambaye ka prof, idan aka shiga gaban kotu ta ɗaukar ƙara, shi wanda aka kai din zai kawo sabbi hujjoji ne ko kuma a'a hujjojin nan dai da ya bada
daga su waɗannan su dubin gaba daya ba wanda zai kawo wani abu sabo a gaban kotu? Za a duba record abin da yawa kana a kotun shari'ar zabe ta Kano, ita a kansa za a duba a nan za a tsaya.
Duka iyaka batutuwan da zamu yaba jama'a ku kenan a cikin wannan shiri na manuniya, sai da kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu rabifin dafe mu rabu iko cewa kullum fa aka kwana aka tashi cikin kwanakin su ne suke ƙara wawusa, domin kuwa daga juma nan ma saura kwanaki 1337 ne su yi sallamar cikin kujerin da su ne suka numfasa. Kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku, musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muliyoyin da babu barusa. Ni Isa Lol Ikara da kan shirin gabatar nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manuniya.